والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يوم بيرجع وطن ذو الهجرة هجرة منظور صلى الله عليه وسلم جبنا دا تاريخ دا 40 بقي wanda yayi daidai da 22 ga watan Mayu shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul Baqara, har ila yau muna cikin ayan nan innal ladina amanu.
A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم كما يندى مكيت بيان وانا آية وانا ذيك آية عندي أنا بيانيش فأبن دي انتا حكا ذيك أنا بيان وانا آية صبو دو شبهو جنبكي تترد آية ينا دكا تشكين آية وانا يهوداوة da miyagun mutane suke kafa hujja da shi akan kuskure domin su cimma manufarsu. Kaga ga ainihin kungiyoyin nan masu kira zuwa ga wahadatul adiyan cewa duk addinai gaba daya duk addinan Allah ne, kowa yana bauta ma Allah ne ta hanyar da ya fahimta, amma duk wannan bautan gaba daya yana kai mu ne zuwa ga abu daya, shine yana kai mu ne zuwa ga bautan Allah, yana kai mu ne zuwa ga aljanna. Sai su kawo wannan aya, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dan dai wa'inda suka yi imani da kuma yahudawa da nasara da sabi'awa, duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki mai kyau, falahum ajruhum inda rabbihim, to suna da ladan su a wajen ubangijinsu. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro a gare su kuma su ba sa bakin ciki. Kaga idan an janyo ma gundarun wannan aya din zaka iya rikicewa, tunda ce waɗanda suka yi imani da Yahudawa da nasara kristoci da sabi'awa, a cikinsu duk wanda ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki da kyau, kenan ba dole bane sai ya yi imani da manzancin manzon Allah, ba dole bane sai ya yi imani da Alƙur'ani, kawai in ya yi imani akwai Allah, ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki da kyau, to suna da ladan su a wajen ubangijinsu, babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki. To anan kenan mutumin da yake addinin Kirista in ya riƙe addinin yaya bai yi sakamakon shi, wani zai ce aljanna, wanda yake addinin Yahudanci shi ma ba aljanna, musulmi da suka yi imani ba aljanna, sabi'awa ba aljanna. To kenan tunda ake sabi'awa aljanna, sauran mutanen da ke bautan gumaka kuma aljanna, an gane? To saboda haka shi ya sanya muka ce a tsaya, wato a gwangwaje a tsaya a yi bayanin bidiyon ayan da kyau, ko da zai kai mu kwana nawa ne. To an ruwaito daga Abdullahi bin Abbas ƙarƙashin wannan aya cewa innal ladina amanu wal ladina hadu. Ibn Abbas da ya kalli ayan yaga an ce duwayennan mutane za su shiga aljanna sai ce al-aya mansukh bi qawlihi ta'ala ayan an shafe shi da maganar Allah inda Allah ke cewa wa may yaftaji ghayran islami dinan falan yuqbal bi duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba to ba za a karba masa ba wai wannan aya shine wanda ya shafa wancan aya din an gane ku yanzu kenan in kana addinin yahudanci ba za a karba maka ba haka nan addinin nasara haka nan addinin sabi'awa saboda addinin musulunci ya riga ya zo tunda addinin musulunci ya riga ya zo manzon Allah ya riga ya zo da musulunci to yanzu ba a sauraron wani addini addinin yahudanci ko addinin nasara an shafe wannan aya din wannan shine abin da Ibn Abbas ya fahimta to kafin zuwan manzon Allah ba mutumin da yake addinin nasara yake addinin yahudawa zai shiga aljanna kenan ko ba gaba tunda dai shafe shi aka yi to kaga idan an faɗi wannan duk mutumin da yake ba yahude ko da a cikin yahudancin shi akwai shirka zai shiga aljanna duk wanda yake addinin nasara ko da a cikin nasarancin shi akwai shirka ya yarda annabi Isa dan Allah ne ko Allah zai shiga aljanna kenan in za mu dauki maganar Ibn Abbas za mu dauka cewa nasara waɗanda suka tsaya akan tauhidi kuma suka yi imani da annabi Isa a matsayin bawan Allah ko manzansa kuma ya zamanto suna jiran manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam su ma yahudawa kazalika haka nan sabi'awa amma in ya zamanto a lokacin nan suna bautan Allah uku suna ganin annabi Isa dan Allah ne to wayannan ba su daga cikin wayanda za su shiga aljanna to amma wasu malamai suka ce a an samu wasu daga cikin salaf masu cewa wannan aya laysar bi mansuka ayan nan ba a shafe ta ba wa hiya fi man sabata ala imanihi min almu'minin shi wannan aya wato an saukar da shi ne ga waɗanda suka tabbata akan imaninsu daga cikin mu'minai wanda suka tabbata akan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma akwai wata magana na ainihin Fakhruddin Ar-Razi to wannan magana yana da matsar muhimmanci a Fakhruddin Ar-Razi yana cewa abinda ake nufi innal ladina amanu dinnan abinda ake nufi da alladina amanu ai kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da annabi Isa kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam tare da kubuta daga ainihin barna irin na yahudawa da nasara kenan sun yi imani kafin aiko manzo kuma babu shirka tare da su kuma ba sa ƙaryata cewa idan manzon Allah ya zo za su yi imani da shi to wayannan su ake nufi da innal ladina amanu misali irin su usu bin sa'ida shi wannan bawan Allah ya mutu akan tauhidi da irin su bahira ar-rahib da irin su habibun najjar da waraka bin naufal wayannan bayan Allah sun yi riko da littafin Allah at-taura da injila amma babu shirka a zuciyarsu sannan suna ma cewa idan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi imani da shi to irin wayannan su ne ake nufi da innal ladina amanu sai Fakhruddin yake cewa kamar Allah yana cewa ne innal ladina amanu qabala mab'ath muhammad lalle wayanda suka yi imani na gaskiya kafin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina kanu ala dinil batil da wayanda suka kasance akan addinin farna addinin ƙarya min al-yahud wa an-nasara daga cikin yahudawa da nasara kenan innal ladina amanu wayanda suka kasance sun yi imani sun yi imani kafin aiko manzon Allah, sun yi imani suna nan kan tauhidi. Wa'annan su ne innal ladina amanu, sannan wal ladina hadu, da kuma wasabiuna wan nasara din nan, su kuma su ne wa'anda suke kan addinin barna. An gane? Su ne wa'anda suke kan addinin ƙarya, su wa'annan. Innal ladina hadu, innal ladina amanu wal ladina hadu, wal ladina hadu, Yahudawa suna kan addinin barna, haka nan nasara, haka nan sabi'in. Kenan innal ladina hadu, innal ladina amanu su ne wa'anda suka tsaya akan tauhidi kafin zuwa manzon Allah, kuma sun yi imani da manzancin manzon Allah tun kafin ya zo. Su kuma alladina hadu wan nasara was sabi'in, su kuma wa'annan su ne wa'anda suka karkace daga tauhidi, suka yi biyayya ga addinin shirka da kuma ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi ne yake cewa wallazina kanu ala dinil batil min al-yahud wan nasara kullu man amana minhum ba'da mab'ath Muhammad. To wa'annan din kowanne duk wanda ya imani daga cikin su bayan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma suka yi imani da Allah, suka yi imani da rana ta ƙarshe, suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, falahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladansu a wajen ubangijinsu. An gane wannan ko? To kaga wannan shine fassarar da Fakhruddin Ar-Razi ya yi, kuma malamai da yawa suka zaɓi wannan fassara. Sannan akwai wani fassara na biyu wanda aka samo daga Sufyan Thawri rahimahullah, yana cewa innal murad min qawlihi ta'ala, abinda ake nufi daga maganar Allah innal ladina amanu, yace humul ladina yu'minuna bil lisani faqad dunal qalb, su ne wa'anda suke imani da zuwa, suke imani da harshe kawai banda zuciya. Sun yi imani a cikin harshen su, amma kuma imanin nan bai shiga cikin zuciya ba. Wa'annan wa humul munafiqun, su ne munafiqai. Kenan a nan wajen innal ladina amanu ana nufin munafiqai. An gane wannan ko? To fa zakara Allahu munafiqina thumma al-yahud wan nasara wa sadiqin, sai Allah ya ambaci munafiqai, sa'annan Yahudawa, sa'annan Nasara, sa'annan Sabi'awa. Fa ka'annahu ta'ala qala, kamar Allah ya ce ne, ha'ula'il mubdilun, wa'annan mabarnatan, ai duka su mabarnata ne. Innal ladina amanu fi zahir dunal batin, ai wa'annan mabarnata ne, wa'anda suka yi imani ga zahiri amma imanin nan bai shiga zuciyarsu ba, wa'annan kafirai ne mabarnata ne. Haka nan Yahudawa da suka yadda Uzair dan Allah ne, sannan ba su yadda da manzancin annabi Isa ba, ba su yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, su ma wa'annan mabarnata ne. Sannan Nasara wanda ba su yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba, sannan suna bautan Allah uku, su ma wa'annan mabarnata ne. Sannan Sabi'awa, duk wa'annan gaba ɗaya kafirai ne mabarnata ne. To amma da manzon Allah ya bayyana, idan suka yi imani da shi ba, kaga shi kenan ai, tunda annabi ya riga ya bayyana, ya ce wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa, babu wani mutum daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na bayyana, shin ba yahude ne shi ko ba nasare, sa'annan ya mutu bai yi imani da abinda Allah ya aiko ni da shi ba, illa kana min ashabin nar, face ya kasance daga cikin yan wuta. Kaga fasara ya fito ko ba ka ba? To shi ne yake cewa fa ka'annahu ta'ala qala ha'ula'il mubdilun kullu man ata minhum bil imanil haqiqi, wa'annan mabarnatan daga cikin su duk wanda ya zo da imani na haƙiƙa, swara minal mu'minina inda Allah, ya zamanto daga cikin masu imani a wajen Allah. Wa bihadha yastadi annahu la ta'aru bainal aya al-mazkura wa bain qawlihi ta'ala. Da wannan ne yake bayyana cewa babu wani karo tsakanin wannan aya da aka ambata da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa may yartaji ghayral islam dinan falyuqbal min. Duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba, ba za a karba mishi ba. Kenan addinin musulunci shi kadai ne addini a wajen Allah, shi kadai ne addinin da Allah zai amsa. Duk sauran addinai gaba ɗaya addinai ne na ƙarya. An gane? Kenan babu magana cewa wai an shafa wata aya. Duk ayoyin gaba ɗaya suna nan, suna aiki yadda suke. An gane? Mu duba cikin tafsirul fakhruddin ar-razi mujalladi na uku shafi na 112 al-da ko tafsirul kashaf mujalladi na 1 shafi na 72. Na'am. Wa id akhadna mithaqakum
wa idha qadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum khudu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Wa idh akhadna mithaqakum, kutuna yaqub bani isra'il, irin gatan da Allah ta'ala ya muku lokacin da muka dauki alƙawarin ku. Alƙawari mai ƙarfi shine mithaq. In an ce mithaq, alƙawari mai ƙarfi wanda mutum yayi alƙawarin ba zai kwance ba. A yayin da muka ba alƙawarin ku, wa rafa'ana fawqakum ad-durr, muka daga dutsen Durr Sina a saman ku, muka ce in ma ku yi imani da At-Taura, ku yi aiki da abin da ya kusa, ko mu wurgo muku dutsen Durr Sina. An gano wannan ayi. Iri-iri suna ganin Allah ya tumbuce dutse saboda taurin kansu yayi yawa. Bani Isra'il taurin kansu yayi yawa, sai da Allah ta'ala ya daga dutsen, ya tumbuce dutsen a dutsen Durr Sina, ya daura shi a samansu, ya ce in ma ku yi imani da At-Taura, in ma ku yi imani da alƙawarin da kuka ɗauka, ko kuma a jeho muku wannan dutse ya halaka da ku. Wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum ad-durr, a lokacin da muka ba alƙawarin ku, muka daga dutsen Durr Sina a saman ku, muka ce muku khudhu ma ataynakum biquwwa, ku karbi abin da muka ba ku na wannan alƙawari da ƙarfi. Wadhkuru ma fihi, kuma ku tuna da abin da ke cikin sa na ainihin saƙo. La'allakum tattaqun, ko wa la'alla za ku ji tsoron Allah. Thumma
tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin.
To ka duba irin taurin kai na Bani Isra'il, duk da wannan abin da Allah ya aikata gare su fa, an daga dutsen Durr Sina a samansu, aka ce musu khudhu ma ataynakum biquwwa, ku karbi abin da muka ba ku da ƙarfi. Kun yi alƙawari, suka ce mun yi alƙawari. In ba ku saba, za mu jeho wannan dutse ya halaka, suka ce sun yi alƙawari, kuma ba za su ƙara warware wannan alƙawari ba. To me ya faru daga baya? Thumma tawallaytum min ba'di dhalik, sannan sai kuka juya bayan haka, kuka saba wannan alƙawari mai ƙarfi wanda ake kiran shi al-mithaq. Falawla fadlullahi alaykum, da ba dan falalan Allah a gare ku ba, wa rahmatuhu, da rahamansa, lakuntum min al-khasirin, da kun kasance daga cikin masu hasara. Allah ta'ala ya tausaya muku duk da cewa kun saba wannan alƙawari mai ƙarfi. Allah bai jeho muku da wannan dutsen Durr Sina din ba. Al-Allama Ibn Kathir, Allah ya masa rahama, ya faɗa a cikin tafsirinsa, ya nakalto daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu cewa lallai Bani Isra'il lokacin da suka hannu daga yin da'a, bayan sun riga sun yi alƙawari ga Allah, sai suka kangare suka hannu daga yin da'a rafa alaihimul jabal liyasmahu sai Allah ya daga wannan dutse na duri sina a saman su domin su ci an gani wa qala sufi imamu sufi na cewa falamma abau an yasu amara Allahu jabal yayin da suka iya dasu yin sujada ga Allah sai Allah ya umurci dutse an ya da alaihi cewa dutsen ya fado musu fa nazaru ilaihi wa qarqashiyahu sai suna kallon dutsen alhali ga dutsen nan a sama ya lullube su suna kallon wannan dutse a sama yayi me ya lullube su fa sakatu sai suka fadi kasa suna ganin dutse a sama sai suka fadi kasa suna jin tsoro da suka fadi kasa sai suka yi sujada fasajadu ala shiqqin wa nazaru bi shiqqil akhar sai suka yi sujada haka suna kallo kada su yi sujada haka gaba daya dutsen ya fado kuma in ba tunani na bani Isra'il ba ko da sun yi haka in Allah na so ya jeho dutsen zai jeho amma su suna ganin wai bari su yi haka in suka yi haka in dutsen zai zo za su iya kaucewa an gane wannan ko to saboda haka fasajadu ala shiqqin wa nazaru bi shiqqil akhar sai suka yi sujada da wani tsagon kai suna kallo da sai tsara sai tsago an gane sun furgita wannan umurnin da Allah ya ce ku yi sujada sai suka yi sujada akan dole amma kuma suna nan suna kallo da sai tsago kada Allah ya sako musu da wannan dutsen farahimahumullah fakashafa anhu sai Allah ta'ala ya tausaya musu sai ya yaye musu wannan azaba din an gane wannan ko faqalu kace wallahi ma sajadatu ahabbu ila Allah min sajadatin kashafa Allah biha al'azab anhu suka ce babu wani sujada wanda yafi soyuwa zuwa ga Allah kamar sujadar da Allah ya yaye azaba daga gare su wani irin sujada suka yi Allah ya yaye azaba daga gare su shine sun yi sujada da tsagon kansu suna kallo da sai tsago to wai a tunanin sai suka yi istinbadi tunda da suka yi irin wannan sujada sai Allah ya tausaya musu to shikenan babu wani sujada wanda ya fi lada kamar wannan sai bani Isra'il sai suka mai da shi sunna in za su yi sujada ba sa yin sujada cikakke yadda kowa ya sani sai su sujada da tsagon kai suna kallon sama da kuma ɗaya tsagon an gane wannan ko suka ce tunda dai Allah ya yaye mana azaba da irin wannan nau'i na sujada to haka za mu ringa yin sujada har abada sai wannan ya zama to sunna na bani Isra'il fahum yasjuduna li zalik ko yasjuduna kazalik su suna yin sujada a haka an gane wannan ko shine Allah yake gaya musu kudu ma atainakum bi quwwati waskuru ma fihi la'allakum tattaqun ku rike abinda muka ba ku da karfi ku tuna da abinda ke cikin sa ko wala Allah ku ji tsoron Allah amma ina ba su cika alƙawari ba summa tawallaytum min ba'di zalik sannan duk da irin wannan gata da Allah ya yi muku da alƙawarin da kuka yi ba za ku ƙara yi ba sai ga cikin ƙara juyawa bayan haka wanda abin da ya kamata Allah ya yi shine ya halaka da ku amma sai Allah ya ce fa laula fadlullahi alaikum da ba dan falalan Allah a gare ku ba da rahman sa la kuntum min al-khasirin da kun kasance daga cikin masu hasara to malaman tafsiri sun yi sabani ga wannan dutsen dur da kai magana din nan wa rafa'ana fawqakum ad-dur shin wani dur ake nufi aka ce al-allama al-qurtubi yana cewa fasila ad-dur ismun lil jabal alladhi kallama Allahu alayhi salam Musa alayhi salam shi dur suna ne na dutse wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi Musa a gare shi shi ake nufi wa anzala alayhi fihi at-taurat duna gairi dutsen nan da Allah ta'ala ya saukar ma annabi Musa da at-taura shi ake nufi banda wani dutsen an gane kenan wasu malamai sun rinjaye da cewa wannan durdin da Allah ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam. An gani? Sannan Ibn Quraysh ya ruwaito daga Ibn Abbas, sannan Imam Dahaq shi ma ya ruwaito daga gare shi, anna dur ma ambata min al-jabal khasa duna ma lam yumbit. To abinda ake nufi da dur din nan, dutse wanda yake tsurowa yana ƙara girma. Duk dutsen da za ka gan shi da ƙarami ne, yana ta ƙara tsurowa yana girma, yana ƙara tsurowa yana girma. To wannan shi ake kira dur. An gani? Za ka ga wani dutse an sassake shi, bayan wasu shekaru sai ga wannan dutse ya ƙara tsurowa kamar yadda bishiya ke tsurowa. To duk dutsen da ke tsurowa kamar yadda bishiya ke tsurowa, shi ake nufi da dur. To kenan wannan dur din da aka ce an daga shi ga Bani Isra'ila, ba ana nufin dur din nan da Allah ya magana da Annabi Musa ba, ana nufin wani dutse ne Allah ya babbace shi, wato ya dumfare shi da shi, ya dumfare su. Sannan Imam Mujahid daga cikin salaf da Qatada yana cewa ayu jabalin kana kawai, kowane irin dutse ya kasance ana kiran shi dur. An gane ku? Sai dai Mujahid rahimahullahu yana cewa huwa ismun li kulli jabalin siryaniya, suna ne na kowane irin dutse amma ba da larabci ba, da yaren Siriya. Shi kuma Abul Aliya yana cewa, shi ma Abul Aliya ya faɗi irin wannan magana ɗin, amma dai abin da ya fi rinjaye Allahu a'lam, wannan dutsen da Allah ya yi magana da Annabi Musa shi ake nufi a nan wajen. Ina fatan gano wannan. Allahu ta'ala a'lam. Na'am.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
الله تعالى يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت حقيقة قلتم وإنن ده سكي ششجي سكي وطبونا دهيري سكي تأدن شي ده جنكو dangane da asabar. Faƙulla lahu, sai muka ce musu kunu iradatan khasi'in, ku kasance birai ƙasƙantattu. An gane wannan ko? Kaga wannan yana nuna mana saƙon Allah yana sanya al'umma su tabi. Idan al'umma sun yi biyayya ga Allah, Allah yakan jarabe su da nau'i daban-daban na azaba. Wayannan mutane wasu mutane ne daga cikin Bani Isra'ila, wa'inda suka yi shishigi suka yi ta'addanci game da ainihin asabar. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa musu juma'a, ya ce musu wato su riƙi juma'a ya zamanto lokacin hutu. Duk wani abin da ya shafi harkar duniya ba za su aikata shi ba ranar juma'a, sai dai ranar asabar kawai. An gane? Ba za su aikata ba ranar juma'a, sai dai sauran kwanakin za su iya aikatawa, amma ranar juma'a ba maganar kasuwanci, ba maganar farauta, ba maganar koma wani abu inda yana da alaƙa da harkar duniya, ranar juma'a kada su yi. Amma abinda za su yi ranar juma'a kawai shine mai ibada kawai. An gane? To Allah ta'ala ya zaɓa musu me? Ya zaɓa musu juma'a. Su kuma suka ce gaskiya juma'a ba ta yi ba. Su Allah ya ce to ba ta yi ba, ku me kuke so? Suka ce gaskiya mun fi son asabar. Sai suka zaɓi su gaskiya asabar suke so. Kuma waɗannan mutane sana'an da ya fi rinjaye a wannan gari shine farauta. To sai Allah ya ce to tunda kun zaɓi asabar, to na tabbatar muku asabar ya zamanto rana na bautan Allah, babu maganar wani aiki da yake da alaƙa da duniya. Maganar sana'anku na farauta kada ku yi ranar asabar, maganar kasuwanci kada ku yi ranar asabar, duk wani wasa kada ku yi ranar asabar. Ranar asabar ku keɓance shi kawai don bautan Allah. To sai wayannan bayan Allah suka ce ma Allah sun yarda. An gane wannan ko? to da suka ce sun yarda sai Allah ya ce musu in kuka saba ba zan muku azaba ba zan kyale ku ba suka ce sun yarda to sai ya zamanto duk ranar asabar sai kaga ainihin kifaye sun zo sun cika ainihin rafi kifayen nan suna tawalwala suna jin daɗi suna farin ciki tunda Allah ya riga ya sanar da su ya musu ilhama cewa ku fito wannan rana ba wanda zai taba ku sai kaga ainihin rafin nan ya cika ga kifaye su bo mutanen wannan gari kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ce mutanen Aila wai sunan garin Aila zamanin Annabi Dawud alaihi salam to sai mutanen idan suka zo ranar asabar sai suka kifaye sun cika wajen suna kallo amma ranar lahadi ba kifaye ranar litinin ranar talata ranar laraba ranar juma'a duk babu kifaye amma wannan ranar asabar din ga kifaye nan sun cika rafi to shikenan sai wa'annan mutane hankalinsu ya tashi to yanzu ya zamu yi mu da kanmu muka zaba asabar bayan Allah ta'ala ya zaba mana juma'a to tunda mun saba ma Allah gashi Allah ya jarabe mu asabar din da muka zaba shine kuma lokacin da ya dace mu yi farauta in muka yi farauta za mu samu alkhairi mai yawa to gashi kuma Allah ya hana mu yin farauta a wannan rana yanzu ya zamu yi shine Allah ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratan ba'd iz ya'juna fi sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shura'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yasqun ka tambaye su anil qaryati allati kanat hadiratan ba'd dangane da alƙaryar nan da ta kasance tana gaban teku wannan alƙarya tana nan tana fuskantar teku iz ya'juna fi sabat lokacin da suke yin shishigi game da asabar iz ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim shura'an lokacin da kifayen suke zuwa musu ranar asabar kifayen na zuwa wani kan wani kaga kifaye iya ganin ka wani kan wani wa yawma la yathbutuna la ta'tihim ranan da ba sa hutun asabar kifayen ba sa zuwa sai Allah yake kazalika nabluhum bima kanu yasqun haka muke jaraba su haka muka jarabe su saboda fasikancin da suka kasance suna yi me yasa Allah ya jarabe su fasikanci ashe idan mutane suna fasikanci Allah yana iya jaraba su da nau'i daban-daban na azaba su bani Isra'il kaga irin nau'in azaban da aka jarabe su da shi Allah ta'ala ya toshe musu hanyar samun abinci ka san ko duk mutumin da aka toshe mai hanyar samun abinci babu jarabawa da yabo wannan ko ba ka ba ya zama to al'umma suna cikin yunwa da tsanani kago yanzu ba karamin jarabawa suka fuskanta ba an gano wannan ai wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat bi al'umillah an gane da suka kafirce ma ni'iman Allah ne Allah ya musu fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah ya dandana musu tufafi na yunwa da tsoro saboda abin da suke aikatawa ashe idan mutane suna saba ma dokokin Allah kada su yi tsammanin Allah zai kyale su an gano wannan ko Allah na iya jaraba su da kidnappers Allah na iya jaraba su da shugabanni wanda za su kwashe dukiya su cinye dukiyar su hana talakawa moran dukiyarsu an gano wannan ko kuma kuna so ku kada su ku kasa ai wane ya hana mu cin dukiya wane ya gallaza mana wallahi sai mun kada shi sai Allah ya ce ban kaddara za ku iya kada shi ba sai kun dawo zuwa ga Allah in baku dawo zuwa ga Allah ba haka za ku ganshi ku bar shi kuma ya ci gaba da gallaza muku azaba saboda Allah ya ce kazalika nabluhum bi haka muke jaraba su saboda fasikancin su kenan in dai akwai wannan fasikanci to akwai wannan azaba in ana so azaban ya gushe fasikancin nan a cire shi a koma zuwa ga Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ata'tum an fahimci wannan ko to shine Allah ta'ala yake ma wa'annan mutanen magana mutanen alƙarya na aya na aila kamar yadda Imam Qatada ya faɗa yace ista'tihim hitanuhum yawma sabatihim shura'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim lokacin da kifayen suke zuwa muku ranar asabar wani kan wani amma ranan da ba sa yin hutun asabar kifayen ba sa zuwa sai Allah ya ce kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka muke jaraba su saboda fasikancin da suka zance suna yi to a lokacin da mutanen garin Aila suka ga cewa kifaye ba sa zuwa sai asabar sauran kwanaki ba sa zuwa sai suka yi wani dabara sai su ringa dana tarko ranar asabar ranar juma'a sai su dana tarko sai suka dana tarko ranar juma'a in gari na wayewa sai kifaye su zo su shiga sai su kama kifaye masu yawa a cikin raga to sai su bar kifayen a cikin ragan ranar asabar ba za su ɗiba ba sai ranar lahadi sai su zo su kwasa an gane ku sai kaga mun yi farauta ne ranar juma'a ranar lahadi kuma muka kama mun dana ne ranar juma'a muka kama ranar lahadi ranar asabar a'a mun dana ranar juma'a sai muka kama ranar asabar sai muka zo muka cire ranar lahadi kaga anan ba mu yi farauta ranar asabar ba to a lokacin nan akwai malamai mutanen jirgi suka ce din wannan fa dabara kuke wa Allah Allah ba a miki wayo za ku yi wa dan adam wayo amma Allah ba a miki wayo wannan kuna yin wani wayo ne na yin farauta da asabar ku bari Allah fa yayi alƙawarin zai mana azaba ce da Allah wayannan malaman salafiyin sun cika faɗa wa mutane su komai sai su ce haram ina haramci a nan wajen ai ba mun zo ƙaro-ƙaro shin akwai wanda ya ga mun fito ƙaro-ƙaro da asabar mun yi farauta aka ce a'a to amma wayannan mutanen kawai komai sai su ce haram ba farauta muka yi asabar ba a'a mun je ne mun ɗana ran juma'a ran asabar ya kama muka kwasa ran lahadi me ye laifinmu malaman suka ce laifi ne mai girman gaske muna ƙara maimaita muku saboda idan muka yi shiru akwai matsala za mu gaya muku gaskiya wannan farauta kuna yin dabara ne zuwa ga Allah kamar mutanen da ke kiran giya ne su ce ruwa ne ko a sha ruwa ba laifi ba ne shin wannan dabara ne ga Allah ko ba dabara ba shin kiran giya ruwa yana fitar da shi daga giya sai fitar da shi daga giya akwai masu cewa wai za su je su ci naman ko-oko kun san naman ko-oko naman kare wai an canza mai suna ana ganin canza sunan zai fitar da shi daga kare kare sunan shi kare ko an canza mai suna haram sunan shi haram duk dabaran da aka yi an gane wannan ko to malaman nan suna ta yin wa'azi malamai suna ta wa'azi su ko mutanen suna ƙara kangare wa malamai to malaman ma sai suka karkashi biyu sai wasu malamai suka ce to gaskiya Allah ya san mun yi kokarinmu wayannan mutane kangararru ne ba sa jin wa'azi ba za mu ƙara yin wa'azi ba an gane wannan ko su mu wayannan suka ce ba za mu kuce ba muna yin wa'azi shi wa'azi in kai shi ko da mutum bai yi aiki da shi ba ka kubuta a wajen Allah wa iz alakum matum minhum lima ta'izuna qauman lahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida a lokacin da wasu al'umma daga cikinsu malamai daga cikin su suka ce me yasa za ku yi wa'azi ga mutanen da ko kun musu wa'azi ba za su saurari wa'azin ba Allah sai ya halaka da su menene amfani yin wa'azi ga mutanen da sai Allah ya halaka da su ko Allah ya sauka musu da azaba azaba mai tsanani ai babu amfani yin wa'azi da kun daina wa'azi mu kun ga yanzu mun yi wa'azi har mun gaji mun daina ku kuna wahal da kanku ne kawai sai malaman suka ce mu ba ma wahal da kanmu wannan wa'azi muna yin shi ne don samun uzuri a wajen Allah qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun abin da yasa muke yin wannan wa'azi saboda yanke uzuri zuwa ga ubangiji idan Allah ya ce wa'annan mutane masu yin farauta suna so su yi ma Allah wayo wanda mataki kuka dauka matsayin ku na malamai sai mu ce ya Allah mun yi wa'azi kuma wa'azin nan ba mu yanke daga yin wa'azi ba mun yi haka ne saboda yanke uzuri zuwa gare ka ya Allah kuma kila a samu daidai ku daga cikin su su ji tsoron Allah an gane to wa'annan malamai suka ci gaba da yin wa'azi suka ci gaba da yin wa'azi al'amari ya gagara to shine Allah ta'ala yake ba mu labari menene menene falan ma na su ma zukiru bi anjayna allazina yanhauna anis su wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yasukun ayayin da suka kangare ma abinda aka tunatar da su suka yi watsi da wa'azin da aka yi musu anjayna allazina yanhauna anis su sai muka ceci wa'annan da suke hani daga mummunan abu suwa Allah ya ceta daga ciki wanda suka gaji akwai wanda sun yi wa'azi sun gaji akwai wanda kuma sun ci gaba da wa'azi har sai da Allah ta'ala ya halaka da wa'ancan to Allah ta'ala yana cewa a yayin da suka manta yayin da suka yi watsi da abinda aka tunatar da su shi anjayna allazina yanhauna anis su sai muka ceci wa'annan da suke hani ga mummunan abu wa akhadna allazina zalamu sai muka kama wanda suka yi zalunci shin wa'annan da suka yi wa'azi suka daina yin wa'azi a cikin wani bangare za a sa su cikin bangaren masu yin wa'azi ko cikin bangaren azzalumai cikin bangaren azzalumai za a sa su sun ce sun gaji ana gajiya da aikin Allah ba a gajiya anjayna allazina yanhauna anis su sai muka kwaci wa'annan da suke hani daga mummunan abu wa akhadna allazina zalamu muka kama wa'anda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bima kanu yasukun saboda fasikancin da suka kasance suna yi duk mutumin da yana da ikon yin wa'azi bai yi wa'azi fasiki ne shi sannan kuma mutumin da yake yin aiki da wa'azin da aka gaya bai fasiki ne an gane falan ma a tau amanuhu anhu kullu da gumbi a yayin da suka kangare daga abin da aka hana su gare shi sai muka ce musu ku zamanto birai kuna kaskantattu sai Allah ya maida su suka zama birai su ne Allah yake ba mu labari a nan wajen an gane wannan ko a walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabr hakika mun san wa'annan da suka yi ta'addanci daga cikin ku dangane da asabar fa kullu lahu sai muka ce musu kunu iradatan fasiki ku zamanto birai kuna tsantsantattu wulaƙantattu
faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin
wasu malaman tafsiri sun ce kanu yahbisuna sai yawm as-sabt wa ya'khudunahu yawm al-ahad kun gani a wajen wasu malamai suna tsare ainihin suna sanya raga ko tarko su tsare ainihin farautar ranar asabar amma ba za su kama ba sai ranar lahadi an gani za su sanya raga ranar asabar sai suka sanya raga sai ragan nan ya kama kifayen amma ba za su zo su kwashe kifin ba sai ranar lahadi sai aka ce musu wannan duk dabara ne Allah ba a masa dabara ku daina angari zonna minhum annahum bidhalika lam yastadu fil yawm alladhi nuhu an yusayid fihi wa in saboda zakansu cewa wai su da wannan ba su yi farauta ba a cikin ranar da aka hana su yin farauta a irin nasu tunanin angari yaf'aluna zalika hilatan suna aikata wannan da dabara liyastahillu ma harrama Allahu alayhim domin su halatta abinda Allah ya haramta a gare su fa uqibu ala zalik sai aka yi musu azaba akan haka an gane wannan ko to shine aka ce sai Allah ta'ala ya ce fa ja'allaha nakalan lima bayna yadayha sai muka sanya ta ta zamanto izna muka sanya wannan ya zamanto izna ga lima bayna yadayha ga wanda suke gaba gare su wa ma khalfaha da wanda suke baya gare su wa mau'izatan lil muttaqin kuma ya zamanto wa'azi ga masu tsoron Allah Allah ya sanya izina ga wanda abin ya faru a gaban su akwai mutanen da suna kallo kirikiri wannan abin ya faru su ba mutanen garin bane amma sun ji labarin abin ya faru kuma sun zo sun tabbatar abin ya faru sannan da wanda za su zo daga baya akwai wanda za su zo daga baya su ma su zo su ga irin abin da ya faru ga waɗannan mutanen aila domin kada su yi tunanin za su yi ma Allah wayo kuma wannan ya zamanto wa'azi ga mai tsoron Allah kullum kada ya gajiya da yin wa'azi kuma kada ya gajiya da nisantar abin da Allah ya hana Allah ta'ala shi kiyaye to insha Allah an ce mun lokaci yayi zan tsaya a nan saboda ai tambayoyi wa alaikum salam masu yin nasiha tambayan da yake yi ya kamata in kana yin nasiha ga mutane kai ka yi nasiha har ka gaji ya zamanto mutanen sun yi karba za ka iya cewa Allah ba zai shiri waɗannan mutane ba a wannan kuskure shirya na hannun Allah shi Allah ta'ala yana duba ƙarshen rayuwar mutum ne ba farko ba za ka iya mutum wa'azi shekara 20 kana wa'azi bai ji ba mutane kawai rana tsaka kawai sai ka ga wani ya mai wa'azi nan take ya ji wa'azin ya duba an gane to da haka idan ka yi wa'azi ka ga mutum bai gane ba kai ta yi ka gaji ka ɗauki wannan yadda ka san sallah ba ka gajiya da yin sallah to kazalika kada ka gaji da yin wa'azi ka ɗauki wa'azi a matsayin ibada ne wanda Allah ya ce ka yi ko da mutane sun gane ko ba su gane ba ba lalle bane in ka yi wa'azi sai mutane sun gane an gane in ma ka yi wa'azi mutane su gane ko kuma ka yi wa'azi domin yanke uzuri a wajen Allah an fahimci wannan akwai annabin da yake yin wa'azi ya gamu da Allah bai da kowa saboda haka in ka yi wa'azi mutum bai gane ba kawai sai ka ce Allah ya shirye ka kada ka ce wallahi wani ba zai taɓa zai musulunta ba ko wallahi wani ba zai taɓa tuba ba imani na hannunka ne imani baya hannunka imani na wajen Allah in Allah ya ga damar shiryarsa zai shirye shi annabi Yunus alaihi salam sai haka yi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ga mutanen suka kiyata sai ya gudu yace waɗannan mutane ba za su musulunta ba bari in koma wani gari in yi wa'azi kila za su gane a lokacin da annabin ya tafi a lokacin sai mutane suka koma suna neman annabin su suna so su zo su musulunta ina yake annabi ya gudu an gane suka yi ta neman annabi Allah ya ce babu mutanen da Allah ya taimaka kamar waɗannan mutanen sun yi imani kuma imanin ya amfane su saboda annabin ya gudu ta suna ta neman annabin da Allah ka zo za mu musulunta daga bayan annabi Yunus ya dawo sai zuwa tarar gaba ɗaya suna majira su nema suka tarbe shi suka tarbi musulunci aka ci gaba da gudanar da rayuwa kun fahimta dai Allah shi ke nake mu na'am wa alaikum assalam shi tambayan da shi kuma albani ke yi tambaya ne na fata cewa gashin sallah ya matso magana abinda ya shafi idi dama wannan kwamiti na tafsiri ta saba yin roko game da fata cewa da Allah duk mutumin da yayyanka ko yana da dan uwan da yayyanka ko yana da wani abokin da yayyanka dan Allah ya gaya masa cewa wannan komiti na tafsiri tana roƙon fata kuma dama mun saba roƙon wannan fata kuma insha Allah ana ba mu wannan fata din to shine zaki kare tunatarwa da Allah kada a manta cewa wannan komiti tana nan tana aiki kuma tana nan tana roƙon wannan fata din Allah ya ba mu ikon taimakawa eh
malamin da yake kai fata can gidan malami kamar
inda eh ana kai fata ne can gidan malam Asalasi amma ko ba wai malam ake ba 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 wai malam Asalasi bane yake karban fatan ya an gani akwai komiti ne a gidan komiti a gidan da suke karban fata din wannan su komitin tafsirin suke karban fata din idan sun tara sai su yi abin da ya dace da shi ina fatan gane wannan Allah ta'ala shi taimake mu na'am
sannan akwai magana shi wanda ba su samu dama ba suna bada nasu gudunmuwa kamar yadda aka
bayyana wanda ba su samu dama ba na yi in har zai yi a taimaka mana da dubu daya in ba za ka iya bada fata ba in har zai yi to ba ka samu kawo fata ba sai ka kawo ziyara ka ba mu dubu daya an gani ka duba yawan wannan masallaci yanzu a ce duk gabaki daya an kawo ainihin fata ba ƙananan kuɗi za a samu ba to in ba a samu ba sai kowa ya bada dubu daya yanzu kowa ya bada dubu daya na ƙaranci mu samu nawa mu samu dubu ɗari ƙaranci to ka gani to ashe da za mu yi ƙoƙari a ce kowa ya ajiye dubu daya domin taimaka mu wannan tafsirin ko kuma a kawo wannan fata to gaskiya zai taimaka mana sosai wajen rage ainihin zafi na ainihin kuɗaɗe da kuma ɗawainiyar da ake ɗauka na tafsiri Allah ta'ala wa alaikum assalam na bulogun bi makanu ya sukun wannan jarabawa yana ci gaba ga duk mutanen da suke fasikanci Allah yana da nau'i na azaban da yake gudanarwa ga fasikai kware da gaske ba ya shafi su kadai bane amma ma yana Najeriya ba ga shi muna ta fuskantar azaban ba yanzu mutanen da suka rike bindiga suke cutar da mu wallahi wani kamar ka hure shi ya faɗi amma ga shi ya fada kuma sai ga mutum karamin yaro dan shekara 13 ya rike bindiga AK-47 yana ta bulala ga mutane 20 yana bulala ga manyan mutane suna ihu wannan ba jarabawa bane a yau shi wayannan mutane ga su sirara ga su kauyawa su kama sojojinmu su kashe mu ma su kama musu mai da mu kamar raguna suna siyar da mu inda ake siyar da rago a zango haka ake siyar da dan adam akwai kankansu da ya wuce wannan babu haka shi kenan ya nuna mana cewa lallai muna bukata mu koma zuwa ga Allah in muna so Allah ya mana maganin wayannan mutane dan Allah ta'ala shi yadda rabi mu da su kuma Allah shi zai mana maganin su babu wani hanyar maganin su face komawa ga Allah Allah shi zai muke mu wa alaikum assalam ba da fata idan mutum yayi layya baya siyar da fata ko kuma ya ba wani fata din ya ba shi wanda yayi abun shi wanda yayi aiki a baki fata din sai dai ka biya shi da wani abu ba za ka biya shi da wannan nama din ba an gane ku eh wa alaikum assalam
suna mu'amala da
kuma shi da suna mu'amala da eh yana sallah da kyau sai a sahara zau wai tambayar da yake cewa masu fiyar da awaki da tumaki da sauransu an gani awakin suna mu'amala da awakin na fitsari su yi kashi da sauransu to wani lokaci fitsarin yakan taba tufafin su sai kuma su shiga masallaci su yi sallah kamar yana magana a yi nasiha a garin kansu yi sallah da wannan fitsarin su to babu inda aka hana za su iya sallah da wannan fitsarin a jikinsu sai dai ka ce kawai in dai fitsarin na cutar da mutane sosai su nisanci shiga cikin mutane da fitsarin amma yin sallah da wannan ainihin fitsari a tufafi bai bata sallah saboda fitsarin dabba in ba dabban jallala ba ne fitsarin shi halal ne fitsarin rakumi mai tsarki ne fitsarin ainihin rago da sauran su duk masu tsarki ne gaba ɗaya Allahumma sai dai in suna cin najasa Allahu a'lam na'am wa alaikum assalam na'am eh gaskiya mu da samu sauki sai mun daina fasikanci gaskiya dabi'unmu na ainihin laifuffukan aka fara gaya maka laifuffukan da ake a Najeriya abin ya yi yawa kuma laifin ba talakawa ba ba masu kuɗi ba ba masu mulki ba sai ka rasa wanda za ka zaga an gari laifin gaba ɗaya ya zama laifi ne kamar me babu wanda za ka fuskanta ka ce wai laifin yana kan shi ne gaba ɗaya shi kaɗai laifi ne wanda ya kamata duk gaba ɗaya mu tattara dukanmu gaba ɗaya mu gyara inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayenku suka aikata duk da ma wa ya afu an kasir duk da ma Allah yana yin afuwa ga zanuban masu yawa ma inda baya yin afuwa ga masu yawa da nan take Allah ta'ala ya halaka da mu walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka bi ma taraka ala zahariha min dabba da Allah zai kama mutane a ce duk laifin da muka yi Allah ya mana azaba da babu wata dabba da za ta rayu a doron kasa da kullum sai an halaka da mutane to amma Allah yakan tausaya mana ya daga mana kafa Allah shi taimake mu wa alaikum assalam na'am faktu a yana nuni akan wato mustahabanci malamai sun ce wannan umarni yana nuni akan irshad a nuna maka abin da yafi dacewa ya fi dacewa in ka ba mutum bashi a rubuta amma fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatuhu waliyattaki Allah rabbuhu an gani idan sashin ku ya amince wa sashi ba ku yi rubutu ba falyu'addi alladhi tumina amanatuhu wannan wanda aka amince masa ya bayar da amanarsa tunda ba ya yi rubutu ba ya ji tsoron Allah ubangijinsa rubutun ya fi kyau ka san rubutu baya ƙarya daga an fara tsayayya ta koli ta biya duba amma an magana fatan baki ne za ku zo kuna cakin baki billahi allazi 250 na baka wallahi 20 ne haba kaji tsoron Allah bane ma wani 250 na baka kai tuna wallahi ba 250 bane haba da Allah kaka rena mun wayo bane kaga in dai da fatan baki aka yi za a iya jayayya amma dai rubutu ne ga rubutu gashi ka sa hannu karanta da kanka shike nan na fatan gane wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك